الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بياك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan haduwa ta mu tare da ku a wannan majalisa ina roƙon Allah ya sanya mata albarka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a gidan aljanna domin ta ina roƙon Allah ya sanya wa rayuwar mu albarka mu yi ƙarshe mai kyau mu koma ga Allah muna aiki cikin ikhlasi da neman yardar Allah Allah ya dace da mu rayuwa mai daɗi a duniya da lahira addinin musulunci addini ne da yake da daɗi kuma yake da tsari ya zo daga wajen Allah ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya masa bayawa da zama musulmi ya gode wa Allah ya samu cikakkiyar ni'ima kuma mai girma idan Allah madaukakin sarki ya baka ni'imar musulunci kyauta ka ganka a musulmi wata baiwa ce kuma ni'ima ce mai girma a matsayin Allah ta'ala ya zabe ka ya sanya ka cikin bayin da yake so babu dabara a cikin zaman musulmai wato ba hikimar mu bane ba wayan mu bane ba wanda shi ya nemo dalilin da yasa ya zama musulmi illa ni'imar Allah da ta shafe shi wannan ni'ima ta musulunci tana baka damar kai abin da yasa Allah ya halicce ka a wannan duniyar domin sa Allah ta'ala bai halicce mu don mu yi gidaje mu yi abin hawa mu yi noma a gonaki mu yi aikin gwamnati mu yi siyasa mu yi kasuwanci mu yi aure mu haifi yaya mu rayu mu haɓaka ƙasa mu gina al'umma ba don wannan Allah ya halicce mu ba Ubangiji ta'ala ya halicce mu ne don mu bauta masa duka waɗannan abubuwa an yarda mana su ne aka yassare mana su aka tsara mana su domin mu ji daɗin wannan rayuwar kuma ibadar ta sauki gare mu amma wannan ibadar da Allah ta'ala ya halicce ka domin ta Allah mai girma da daukaka bai kuma bar ta cewa kowa yayi abin da yake so ko yadda ya ga dama ko yadda ya tsara ba wannan yasa Allah mai girma da daukaka ya aiko manzanni ɗaya bayan ɗaya zuwa ga al'ummomin duniya baki ɗaya don su gwada musu yadda za su bauta wa Allah ta'ala mu wannan al'umma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya aiko mana da shugaban annabawa kuma annabin ƙarshe da saƙon Ubangiji tabaraka wa ta'ala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana yadda za mu bauta wa Allah kafin mu shiga darasi tambayar farko yaya za ka bauta wa Allah idan baka san saƙon da annabi Muhammad ya zo da shi ba sallallahu alaihi wasallam idan musulmi ya nade kafarsa ya zauna ya rufe bakinsa ya ƙi magana ya toshe kunnensa ya ƙi ji game da saƙon da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam ko ba wata dabara ko hikima ko wayo ko na gani ana yi ko yau da gobe ko gwaninta ko wata fahimtar rayuwa ta ƙarfin ƙwaƙwalwa da ƙarfin tattalin arziki ko kyakkyawan tunani da zai sa ka gano saƙon da annabi ya zo da shi sai kai karatu kuma ba za ka iya bautawa Allah a ce wannan bautar ta yi daidai an karɓa haka ake so sai ka yi bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi bayan Allah yau muna da darasi mai girma da aka ce mu yi magana akan ilimi da kuma aiki da shi ina ga mafi girman abinda musulmi ya kamata ya sa farko a gabansa cikin rayuwa shine ya san abin da yake wajibi a kansa game da dangantakarsa da Allah madaukakin sarki kowane mutum yana da dangantaka tsakaninsa da Ubangijinsa ya sauke haƙƙi da nauyin da yake kansa akwai dangantaka tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo dan saƙon Allah kuma zuwa gare ka gaba daya dan sabon annabi Allah ya masa kirari cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira walakin akthara an-nasi la ya'lamun sabon annabi zuwa ga kowa ne ba wanda ya fita ana daga idan ana jin sako daga Allah cikin alqur'ani idan kana jin magana daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kullum idan kana so su yi ma tasiri ka dauka kamar da kai yake kar ka dora ma wani kar ka tura sakon zuwa ga wadansu mata maza ko yara a'a ka ci cewa wannan sakon da ni ake bi kadai kamar ni ake so in tashi in je in yi wannan abun ko ni ake gargadi a kauratar da ni in hadi in bari in kana da wannan a cikin ranka to da wa'azi da sakon musulunci zai maka tasiri amma idan kullum ka zauna akan naka matsalolin idan ka yi hango ma damuwar waɗansu da kurakuransu tunaninka ya baka ganin cewa waɗansu suna kan ɓata kana kan daidai to ka za ka fara samun matsala a cikin karɓan saƙon musulunci ka dinga jin kamar waɗansu ayoyin sun shuɗe da waɗansu ake ba da kai ake ba maganar ba ta shafe ka ba to ba za ka ji tasirinsu a zuciyarka ba kuma sau da yawa za ka samu kanka ba za ka aikata ba Allah ya tsare mu Allah ya shirye mu ƴan uwa mafi girma abin da za mu fassara ilimi da shi cikin kalma guda da kowa zai gane shi ne mu ce kishiyar jahilci idan za mu fassara ilimi a hankalin kowa da kowa sai mu ce ƙoƙarin sanin abin da baka sani ba mai amfani ko mara amfani idan za mu danganta ma'anar ilimi da musulunci sai mu ce sanin saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar mana shine ilimi mafi ɗaukaka akan sauran ilimomi ilimin nan akwai ilmul maqasid akwai ilmul wasa'il ilimin da ake buƙatar ka da shi ake buƙata ta da shi ba a ɗauke min ba ba a ɗauke maka ba shine ilimin bautawa Allah da musulunci ka fara da ilimin aqida kai kokari ka san alqur'ani ka san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi maganar magabata ka fahimci addini daga fahimtar waɗanda suke gaba gare ka cikin waɗanda suka rayu da annabi ko waɗanda suka zo bayan su ka karɓi magana ingantacciya daga waɗannan magabata da sauran fannonin ilmomi na ka san yare ko ka san wata dabara cikin magana ko ka koyi yadda za ka sarrafa labari ko magana zuwa ga waɗansu yi maka kyakkyawar fahimta duka waɗannan ilmomi ne amma mafiya muhimmanci shine ilmin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani da hadisi da sautin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ta'ala yake son sa da alheri a wannan rayuwar ta duniya cikin bayin da Allah ya halitta sai Allah ya fahimtar da shi addinin musulunci sauran ilimi kuma na rayuwa da wanda zai kware a fannin gona ko ka kware a fannin kimiyya ko ka san wani tattara ma'adinai da gano su yadda za a fito da su a sarrafa su amfani wani ko kiwon lafiya ko tsaftar muhalli ko wani al'amarin da ya shafi rayuwar 'yan adam ko abin da ya shafi duniyar baki ɗayanta ka san ilimin taurari ko duwatsu ko sararin samaniya ko ƙasa ko sama shaƙar iska da fitar da shi da duk abin da ɗan adam yake iya kaiwa gare shi na ilimi wannan ilimi ne da wani yake iya ɗauke ma wani babu wanda za a ce masa yau dan ya mutu a kabarinsa an masa tambaya bai iya physics da chemistry da biology da geography da gamma da wani home abin na economics a ce wannan mutumin zai gamu da azaba ranar alkiyama dan bai san waɗannan ba kuma idan wani ya iya tailanci zai dinka mun riga wani ya iya hula zai dinka mana hula ya dauke mana ba duk mi sosai mun tara wannan ba idan wani ya iya aikin gona zai dauke mana wannan shi ma ilimi ne amma wanda bai zama wajibi a kowa ba ya bayin Allah musuluncin nan wajibin kowa ne ya san shi a daidai kuma a kashin kansa kowa yana fara neman ilimi ne in za mu yi wa kowa kyakkyawan zato da ikilasin ya fahimci addini ba wai ya zama malamin al'umma ba a yau da gobe Allah na iya ma iliminka albarka ka amfanar da al'umma da iliminka bisa gano abin da ya zo daga Qur'ani da hadisan annabi da magamaran magabata da haka ya bayin Allah kamar dai a nan a takaice mun fassara ilimi da kuma muhimmancin da ilimi yake da shi a cikin al'umma menene falalarsa falalar ilimi a cikin al'umma bambanci ne mai girma da zamu iya fito da shi idan muka dubi wata tambayar da Allah ta'ala ya mana a cikin alqur'ani hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab inna mai tambaya kafin mu shiga wannan aya wai da makaho da mai gani daidai shige da mai ido daya da mai kallo da ido biyu kallon karfin gani iri daya ne da wanda yake rana da wanda yake inuwa daidai suke samun nishadi rayuwa a lokacin da cikin da ya koshi da cikin da yake yunwa daidai suka samu biyan bukata da wanda yake da kudi ya arzuta mawadaci na jin dadin rayuwa da wanda yake matalauci bai da komai sai ya kwana kamar tsuntsu da safe ya tashi ya nema daidai suke da wanda yake tafiya da kafa daya da wanda yake tafiya da kafa biyu daidai suke ma'aurata ne anan da mai mata daya da mai mata biyu daidai suke da mai aure da mara aure daidai suke da mai ilimi da mara ilimi ba za ba daidai ba tambayar shine shin mai ma wato hal yastawilu ne ya'lamu wal ladina la ya'lamu shi mai ilimi da maganar sa da wajen mu'amala da shi da saye da sayarwarsa da zamansa da iyalansa da wajen sana'arsa ta aikin gwamnati ko rumfar kasuwarsa sai ta samu alamar ilimin a cikin mu'amalarsa da maganarsa da tafiyarsa da dukkan mu'amalarsa haka wanda bai da ilimin sai ka samu matsala na ilimin ko da ko ilimi rayuwa ne ba shi da shi yau da za ka samu mai ilimi da mara ilimi sun jeru suna tafiya na tsohuwar ba iri ɗaya bace da ala a kira wani daga nesa ka ji mai ilimi ya yi kiran mara ilimi ya yi kiran muryar da tsawar ba iri ɗaya bace da za ka yi mu'amala ta addini ko ta rayuwa ta kasuwa ko ta auratayya ga mai ilimin da yake aiki da iliminsa in za ka yi da mai ilimi da mara ilimi tafiyar ba ɗaya ba da haka ubangiji ta'ala ya ce innama yatazakkaru ulul albab masu hankali da za su sa hange cikin wannan fassara siyo wannan ayar kyakkyawar fahimta su gane su ne suke iya gane cewa mai ilimi da mara ilimi abun ba ɗaya yake ba a wajensu ya bayan Allah mu duba kwakwalwa irin ta yaro daban ba da za a saki zaki ya shigo cikin garin Misau ka talar da kai wanda ka san wannan zaki ne da yaro ɗan ƙarami wanda shi da akuya da zakin ɗaya yake ganinsu dabbobi ne da bai san illolinsu ba sai ya nufi inda zaki yake dan ya je ya shafa jikinsa a lokacin da mai wayo wanda ya girme yake gudun zaki ya je kuya haka ne ko ba haka bane to haka tsoron Allah da sanin Allah mai ilimi da mara ilimi a lokacin da wanda bai da ilimi zai kwankwani giya wanda yake da ilimi yana tsoron makomar dan giya a lokacin da mara ilimi zai ga cewa in yayi zina abin alfahari ne ya faɗa yayi a ga yana yi bai damu ba a ji yayi bai taba tunaninsa da mutuncinsa ba mai ilimi tsoron abin da Allah ya ce akan zina yake haka dukkan sauran mu'amaloli hatta wajen sanin Allah hatta wajen tawakkali da dogaro ga Allah hatta wajen tsayuwa akan Allah ne mai bayarwa da hanawa hatta a wajen yau da gobe ɗan adam iliminsa yana masa tasiri ya kuma bambanta shi da wanda ba shi da ilimi wannan ya ishe mu misali a matsalan falalar da ilimi take da shi a cikin al'umma idan za mu duba a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya ce innama yakhshallahu min ibadihi Allah ta'ala ya ce ulama waɗanda suke tsoron Allah a cikin bayinsa tsoron da Allah ya yarda ya faɗe shi kuma ya zama tsoro tunda Allah ne ya faɗa su ne malamai malamai na Allah waɗanda suka nemi ilimin nan don neman yardar Allah suke ba da shi don neman yardar Allah abin da wani malami yake faɗa daga cikin magabata shine neman ilimi yana da wahala matakan da zaka ɗauka da yadda yake cin lokaci da yau da gobensa ya ce amma duk wahalar da neman ilimi yake da shi bai kai kiyaye ilimin ya zauna ka same shi ba da yawa za ku shiga aji a koya muku tare na kai zube ya bar na wani mai kwakwalwa ya rike ilimi yana aiki da shi ana samu ko ba a samu to rike ilimi ya fi neman ilimi wahala ya ce amma wanda ya samu ilimin ya rike shi idan ka tara yawan su to aiki da ilimin ya fi rike ilimin wahala za ka samu mutum masha Allah a wajen neman ilimi baya tsoron a tambaye shi nawa ka sani a cikin ilimin Allah amma tilastinsa ya ji tsoron nawa ya aiki da shi cikin abu ne sani da yawa daga cikin waɗanda suka rike ilimin suka same shi amma wajen aiki da shi da tabbaka shi kaga malami da ilimin sa irin abinda magabata suke cewa baka kasancewa malami ko mi tumbata da yawar ilimin ka kai ka kasance kana aiki da ilimi idan kai rashin sa'a in ka samu ilimin ya samu sai ya zo maka abin alfahari abinda kawai kake so a jera waɗanda suka fi ilimi a ce kai ne abinda kawai ka damu da shi a tare masu ilimi su yi karatu ka ce wane ya kuskure ka fito da kurakurai abinda kawai ka damu da shi a ce eh wane malami ne kowa ya ganka yana ma gaisuwar malami to sai ilimi ya dawo nan daka idan ka zauna ba abin da ya dame ka banda bayyana irin martabobin ka ilimi abin da ka sani abin da kai gwagwarmayar ka faɗi da tashin ka to sai ya kare a nan baka tsaya ka dubi ilimin nan cewa aiki ake da shi ba da yawa daga cikin ilimin magabata yayi albarka ne ta hanyar duk abin da suka faɗa aiki suke da shi duk da cewa boko yayi tasiri wajen hana waɗansu daga cikin yan uwa aiki da ilimin su saboda shi ilimin boko dama an kai shi ba dole ya kai aiki da shi ba za ka samu mutum ya yi karanta digirin farko ya yi na biyu ya yi master ya yi PhD ya zama professor a electrical engineering ba ruwansa da abin da ya shafi electric shi ne sai ne ya koya maka amma dama ba dan ya aiki da shi ba haka same shi a mechanical engineering ko na ko ka same shi ya kware a wani fanni kwarewar iyaka amma dama shi ma a zuciyarsa ba aiki zai da shi ba sai ne ya koyar ma wani ko wannan da aka tada rigima ya kure wani amma da a ce jami'o'in da muke da su a Najeriya da fannonin ilimin da aka tara su a kasar nan aka ce duk yan gokon kasar nan kowa yana aiki da ilimin sa da sun rage mana waɗansu matsaloli akan tattalin arzikin zaman da yau haka ne ko ba haka bane amma bambancin ilimin addini lokacin da liman yake mumbari yake hutuba kaji yana faɗan magana ba da kai yake kai kadai ba yana faɗa ne har da kansa da iyalansa da kowa da kowa kuma idan liman na kiran ka cewa kai kaza Allah ya ce ayi kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kaza shi ma in za ka bar kyakkyawan zato jira ake ya soko a mumbari ya je ya ɗabbaka ya aiki da shi don haka ya bayin Allah ilimin nan na addinin musulunci wajibin kowa ne ya neme shi bisa falalar da yake da shi da matsayin da yake da shi to me aka gaya mana game da neman ilimi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa karantarwa na ilimi ta yadda kullum aka wayi gari za su fito su zauna a inda yake da maganarsa da tafiyarsa da shirinsa da umarninsa da haninsa shi suka tattara shi ga wannan musulunci abinda manzo Allah ya koyar musu yau suna kokari yau su fara aiki da shi abinda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya umarce su suna gaggawar su yi aikata abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya hane su suna gaggawar su hannu da haka sahabbai suka fara daukan ilimi a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma game da bautar Allah aka ce ka san Allah madaukakin sarki kafin ka bauta masa yaya za ka bauta wa Allah in baka san shi ba wace hanya za ka bi wajen sanin Allah wace hanya za ki bi wajen sanin Allah hanya ce ta neman ilimi hanya ɗaya da ake sanin Allah shine hanyar neman ilimi domin ba zuwa ake a nuna maka Allah ka gano shi ba littafi ake daga maka a ce an yi magana game da Allah da bauta masa da matsayinsa a matsayin Ubangiji da shi ya halicce ka kai na Allah ne duniyar tasa ce abinda ake so kai a duniya shine bautar Allah ba wa inda za ka samu wannan manda ilimi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ya ce neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi yanzu duk yan uwa bayin Allah da muke nan tunda shi dama ilimi kamar tsawo ne wani yahu wani shi ilimi kamar hankali ne ya wani yahu wani yadda ilimi yake shi ne kai da naka karatun wane ya kara naka wane da ya kara ka wane ya kara shi wannan ya fada cewa duk matakin rayuwa da kake baka wuce a zaman da mai ilimi ba kuma in za mu dauki ƴaƴan mu fara daukar ɗawainiyar su da wahalar su tun daga nazirin su primary su secondary su jami'ar su sai mu dawo mu auna waɗanne ɗawainiya da wahaloli muke wajen tarbiyyar su a wajen sanin Allah da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin musulunci dan neman ilimi wajibi ne akan kowa da musulmi. Wannan ya nufin cewa babu wanda ya fita a nan a cikin mu, da haka ya bayin Allah wajibi ne gare mu mu nemi ilimin addinin musulunci. Wajibi ne a gare ka ya zama kana da malami da yake koya maka addini. Wajibi ne a gare ka ka dinga zama kana tunanin cikin addinin musulunci nan nawa na sani, cikin surorin Alkur'ani nawa na haddace, cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam nawa na sani. Kai kuma dan uwa, da kai kokari wajen karatu ka zama dalibin ilimi, tambayar shi ne cikin ayoyi da na sani nawa ne aiki da su, cikin hadisai da na sani nawa ne aiki da su. Idan muka samu wannan a gabar farko na rayuwarmu, to za mu samu damar mu nemi ilimin addinin musulunci wanda wajibi ne akan mu gaba ɗaya. Ya bayin Allah, neman ilimi mataki ne bisa mataki. Yaron ka ƙarami, ƙwaƙwalwarsa lafiyar ta ƙalau, tawaye gari a duniya, abinda take fara nema shine me za ta sani. Abinda ya kamata ta fara sani, ƙwaƙwalwar ɗanka ta fara sanin Allah, ta fara sanin musulunci, ta koyi rayuwa, duk abin da ya biyo baya zai zama da sauƙi. Da yawa daga cikin ɗalibai da yanzu zaka tarar sun ƙware a wannan boko da aka ɗauke shi da mafi muhimmanci a Qur'ani, sun fi kaifin ƙwaƙwalwa a cikinsa. Wanda ya waye da karatun addinin musulunci, bokon ya fi masa sauƙi. Wanda kuma ya yi ƙoƙari ya fahimci bokon, bai fahimci musulunci ba, to zaka ga yana wa musulunci kallon hannun rabo. Saboda me? Ya fara zaren ilimin da ba shi ya kamata ya fara ɗauka ba, sai ya ga tufafinsa na musulunci ba su yi daidai ba. Ya duba yanayin rayuwarsa ya gani musulunci akwai ƙuntatawa. Ka duba abincinsa, mu'amalarsa, sana'arsa, yau da gobensa, kai hatta a cikin maganarsa, sai ka ga duk abin da ya fitar dabara yake don ya samu wannan duniyar. Idan ya ƙware ya girma a haka, aka tare aka yi yawa a haka, duniyar aka sani, rayuwar ake nema, buƙatar rayuwa ce ta taru, ba musulunci a farkonta da tsakiyarta da ƙarshenta, to sai zaman to ga musulunci kuma yana faɗa da musulunci alhali yana cikin musulunci. Babu abin da ya jawo wannan banda mi, banda rashin fara ɗaukar ilimin addinin musulunci da farko. Amma ilimin addinin nan ba a yi masa tsufa, ba a yi masa girma, ba a makara. Idan kai kana tarbiyyar yaro ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyyar manya da yara yayi. Lokacin da musulunci nan ya zo, Sayyidina Abubakar ba yara ne, ƴan ƙanana, ƴan kaiwa niƙa ba. Amma akwai yara akwai manya. Amma addinin musulunci ya zo ya ba da ilimin nan a manya da yara, kuma suka karɓe shi, suka same shi, suka yaɗa shi har ya iso zuwa gare mu. Da haka wanda suke da sun girma ba su makara ba. Duk wanda ya makara da neman ilimi, to ya makarar da kansa game da neman lahira, sai ya ba'ata lokacinsa wajen neman duniya. Akwai bushara mai daɗi, magana mai ban sha'awa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da ilimi, kuma ta haɗa yaro da babba, cewa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya kama hanya, ma'ana ya ɗora rayuwarsa akan tafarkin neman ilimi, to ya kama hanyar zuwa aljanna. Idan neman ilimi yana kaiwa mutum zuwa ga aljanna, kaga da babba da yaro duka sun shiga ciki, domin ba wanda zai nemi ilimi a matakin da yake bace ya same shi. Allah ya sauƙaƙe wannan karatun yadda girman ka bai hana ka, bai iya sa ka wuce shi. Ba wanda tsawonsa ya wuce ilimi, ba wanda gajartarsa ya gaje ilimi, ba wanda ƙanƙantarsa ta sa ba za ka iya bashi ilimi ba. Da haka ya bayin Allah, mu ɗauka cewa wanda yake son ya kama hanya ta tafarkin neman aljanna cikin sauƙi, ya samu kyakkyawar dangantaka tsakaninsa da Allah ta'ala, ya nemi yardar Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin abin da baya shuɗewa, baya ƙarewa, baya tsufa, baya lalacewa, ba shi da muni in ka same shi, shi ne ilimi, ko mafi afalala da daraja shi ne ilimin addinin musulunci. Ba a hana ilimin boko ba sana'a ce, boko ne da kasan sai da shayi shi ma aka yake, domin kana cikin yinsa, in ka samu sana'a da ta bi shi sai ka waƙar ka je kai shi. Yadda mutum zai buɗe shago yana sai da ashana da komo da kendir, ita ce sana'arsa, ita ma wannan boko haka ne. Duk karatun nan da ƴan boko suke su yi ƙololuwa, su tafi su can su kai wani matsayi, sana'a ta sa suka yi shi. domin suna cikin yin sa, in aka tsaye da su aka ba sana'ar ta fishi ko suka tara kuɗi sai kaga sun jingine sun aje shi, shi yasa shi boko da aikin gwamnati ake masa ritaya, amma karatun addinin musulunci da ibada ba a ritaya. Da ka ilimin da zaka samu ya zama sana'ar ka ta kasuwa tayi albarka, ya zama ilimin ka na boko da ka samu yayi albarka, ya zama ofishin ka na aikin gwamnati ko gurin da kake saye da sayarwa yayi albarka, shine ilimin addinin musulunci. In baka fara da shi ba, in baka sa shi a gidanka ba, idan baya kusa da kai, idan mu'amalka da shi tana da nisa, to ka bata wa kanka rayuwa daga farko da tsake da ƙarshen ta. Abinda zamu duba ko mutuwa dan adam yayi cikin abinda mala'iku za su tambaye shi, man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu daraja lillahi bi sabikum, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi shine duk wanda bai da ilimin wannan addinin musulunci bai san Allah da manzon Allah a ilmance ba, zai ce la daraika wala karaika, ban sani ba ban karanta ba, daga nan za a fara wasu azaba. Daga in mutum ya rayu a wannan rayuwar yace ya samu iya ilimin da ya samu amma ba na addinin musulunci ba, yana shiga kabarinsa za a yi masa tambaya ranar da English da Hausa da Yoruba da Igbo da wani geography da physics zai maka amfani ba. Duk ilimin da ka samu wallahi in ba na sanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ana ma tambaya a cikin kabari babu abin da zaka ce banda ban karanta ba ko ban sani ba. Kuma daga nan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a mata kabarin ba a ma azaba nau'i iri-iri, kuma azabar kabari gaskiya ce wanda za su fara dandananta su ne wanda suka yi wannan rayuwar ba su damu da neman malamin addinin musulunci ba. To in a rayuwa kake a zaune ba kai da iyalanka, matsalar gidanka game da ilimin addini ba za ka warware ba. Sallah da Allah madaukakin sarki ya wajabta maka ya koya maka alwalar tun a cikin Alkur'ani, in kun tashi zuwa ga sallah ga yadda za ku yi alwala, in kun tashi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ra'aytumuni usalli, sai kai alwala ba irin ta Alkur'ani ba, sai kai sallah ba irin ta manzon Allah ba, ka kare iya shekarunka ana jam'i da kai ana sallah da kai kana zuwa lahira, farkon abin da za a fara tambaya shi ne sallah. A wani wai haso bihil abdu min a'mali yawmal qiyama, manzo Allah ya ce shi ne sallah. Farkon abin da za a tambaye mutum ranar alkiyama ita ce sallah. To kai sallar ka baka da malaminka, ka gama tunaninka tun nan da ka fara sallah zuwa yau baka taba samun malami a cikin sallar ka ba. Dangantakar ka da sallah ita ce lokacin kana yaro an koya ma iqama a aji, an koya ma tahiya, kaga tsayuwa ake da ruku'u bacinta da gyaranta yadda za a yi da ita, duk baka damu da ita ba, duk muhimmancin da sallah yake da shi baka da malamin, sai ka zauna haka. Wani ma Alkur'ani nan da Allah ya saukar wanda Allah ya alkawarin shi ya kiyaye shi zuwa yau, aka saukake haddarsa ga wanda Allah ya ba wa dama, sai ka tarar wani ba a birne iya na Alkur'ani, za ka same shi ya waye ya kware, yana da kuɗi ya san duniya, zai iya karanta jarida, in ana turanci a talabijin zai gane, in ana taro za a iya jiransa, amma idan ka bashi littafin Alkur'ani ba zai iya hada bakiya karanta ba. Idan za a tara manyan musulmai sai a kira shi, za a ce ku ne shugabannin musulmai, shi kuma bai iya karanta Alkur'ani ba. Wani kuma bai samu wannan matsayin ba, ɗalibi ne na al'umma yana cikin jama'a, amma yau da gobe ya sa shekarunsa sun sa ya ga cewa ya kare ilimin Alkur'ani. Karatun da yayi yana yaro lokacin da ake kora shi in bai je ba a duka shi, yanzu ba wanda zai duka shi. Umarnin da Allah ya yi bai dauka ba, umarnin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam bai dauka ba, duk inda Alkur'ani yake yaɗe ya rayu a cikin miso yake kusan kowane gida ba ruwansu da shi bai iya karanta shi ba. Idan ka ce ya kirga maka surorin da ya sani na Alkur'ani ba su cikin yatsunsa ba. Idan zai zauna ya karanta su a gaban mutane yana kunya, wanda baya kunya shine Allah, dan yana masa su a cikin sallah kuma bai iya ba. Bai damu da yiwa Allah bai iya ba, amma yana iya jiwa jin damuwa wa mutane yana kunyar bai iya ba, ko bai da lokacin da zai je ya zauna ya ce a daura min Alkur'ani bai iya shi ba yau da koyi shi yadda ya gabata. Ko ba wanda aka ce idan ka kai sura kaza ayi ne, ba wani malamin da ni iya sani na ji malamai sun ce mana ya ce daga sura kaza ka ajiye ya isa, amma kai ka ba wa kanka fatawa kai kadai ba ijma'i
ka tsaya kanka inda ranka yake so saboda ba mai saka ba mai tilasta ka alqur'ani da hadisi ba su isan maka ba ka ajiye baka da malami ya kamata akan alqur'ani mu kalubalanci jama'a bi da wannan harshen kuma wajen sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ma manzon Allah ya ce kuma hadisi ingantacce ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mas'ala kaza a gidansa ko a kasuwarsa ko a sana'arsa bai sani ba bai damu ba hadda da ake yi a gane hadisan manzon Allah ba cin su saboda ka wannan zama da al'ummar mu suke yi sai ya jawo mana wasu cututtuka da suka shiga cikin mu waɗanda ba ma ganin su amma suna cikin cutar rashin ibada ka samu mutum baya azumin nafila a cikin shekara guda tsakanin sa da azumi tsere magana cutar rashin ibada ka same shi baya nafila dare har ma cikin malaman malamai magabata ibada suka koma suna yi ga Allah ilimin su yayi albarka rayuwar su tai dadin gani tai dadin ji idan ana fada kuma suka zama abun mamaki kamar ba mutane ba kuma ka karanta labarin su ka sani amma ba albarka duk da Allah ta'ala ce kanu qalilan min al-layli ma yaj'una cewa ake da waɗansu ake kai baka cikin su baka so ka zama cikin su cewa ake da cewa idama junubuhu anil badaji suna tangi da darasi na bila kai gani kake waɗansu can da suka shude baka ci kai da aka ce abin nan inna rabbaka ya alama annaka takum anna Allah madaukakin sarki ya magana manzon Allah yace wa sa'ifatun min allazina ma'ak cewa sahabbai ma suna tsayuwa yadda manzon Allah yake tsayuwa gani kake wata tsohuwar magana ce ta wuce shekara do haka karatun alqur'ani idan kai wa kanka tambaya kai kadai daga satin da ya wuce zuwa yau nawa ka karanta cikin abin da ka sani tilawa na alqur'ani a gidanka ba sauran mu'amaloli ba komai ne ya jawo wannan ba banda rashin aiki da ilimi da malamai suke yi da jahiltar da ilimi da waɗanda ba malamai suke ba kuma rashin ilimi ya jawo al'ummar mu ba sa damuwa da yawa wannan addinin musulunci aiki wani malami ya yi wata hudduwa daga baya mai da ita wani littafi wai ma za ka tauta li dinillah abin da yake cewa ba wai sallah da kai ba ba azumi ba a'a mi kai wa addinin Allah ya bada misali yace rinda sayyidina Abubakar kar musulunci ya je ya shigar da wadansu sahabbai suka yada musulunci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bada shaida cikin alqur'ani aljanu ma da suka ci alqur'ani je zuwa suka suna karanta wa yan uwansu suka ce inna sami'na qur'anan ajaba suka je su fara isra su fara aiki amma kai bi kai musulunci sai yanzu mutum mutane hatta taimakon addini suna taimakon addini dan sauran kudin aljihunsu duk masallacin da aka gina a miso ba kudinka makarantar da aka gina ba kudinka kai a matsayinka mai bada ilimi ne ba ruwanka ba sai kai babu wani abu na addinin Allah da ake yi wanda akwai hannunka a ciki ba abin da ya ja mana tasirin wannan banda rashin neman ilimin addinin musulunci sai ilimin ya daina zama to ba shi da kima a wajenmu sai ilimin ya zama to ana ganin waɗanda suke da shi ba su waye ba idan an ganka a matsayin ilimin malamin addinin musulunci ba wai wani kankararren dan boko ko hamshakin mai kudi ko mai sarauta ko wani gagarare a cikin al'umma ko a siyasa ba sai a ganka ku ne na baya da za a zo a jera jama'a bisa falalar zamanin nan da za ka tarar da basarake da dan siyasa da mai kudi kai in ka je wani guri tsage ruwa ya ransa su gaban malami haka ne ko ba ka ba me ya jawo wannan tasirin rashin neman ilimin addinin musulunci ne a wajen jama'a wannan addini Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hada shi zuwa ga al'umma kuma manzo Allah tira da aminci Allah ya ce ala hal ballaqtu manzo Allah ya ce Allahu bashar annabi ya riga ya isa Allah bai girma da daukaka da ya aiko manzo Allah ya isa saurani sauran mu koya kuma mu yi aiki da shi daga in bawa ka zauna wannan ilimin addinin musulunci baka neme shi ba ba abin da zai iya maye gurbin sa a cikin kwalwarka face in ya shigo cutar da kai zai in ana karanta ayoyi sai ka ga wata ayar Allah ya ce ya alamu da zahiran min alayati dunya zai ga suwaye sai ka ga cewa kamar da al'ummar zamanin mu ake mutum ya san yadda zai iya mara rayuwarsa ya san dabarar da zai iya kukulla kudi ya gina gida ya kukulla kudi ya aure yayi adashi ya kusa goma bai taba yin adashi dan Allah ba sai dai yayi dan kansa ya tara kuɗi iri yayi aure yayi gida yayi waye amma bai taba ba saboda addinin bai da tasiri mai yawa a ransa dan abin da ya samu far yana matashi ya gama saboda tsakaninsa da addini a tarayewa a zikirin wannan a lokacin da yake jidawa ba zai yi kirshi ba sabo ne an saba jumu'a lokacin da aka ji kayar da gaskiya ce daga wajen Allah kayar da maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama amma tabbakawa aikatawa ba sai ai kabbarori ai hayaniya a tashi a ce an tashi an yi taji amma duk ba wanda yake da tunani yayi masa tasiri a cikin aikinsa ba abin da ya jawo wannan bangaren rashin tasirin neman ilimin addinin musulunci inna al'umma sun yi kokari wajen sanin musulunci za su ba shi kima ba wanda yake walakanta abin da ya sani ko da kowane abu ka iya busawa ana baka kuɗi zaka samu kana ba ka bari yaro ya wasa da shi ba da zaka je gidan mai busa ka ba wa yaro abu musansa in ya ga zai karya ne zai karɓa ko ba zai karɓa ba da kai mutum ko karta yake in dai ita ce sana'arsa kun san ita ce aikin mara aiki ita ce aikin banza na ƙarshe da zai ma iya mantar da zikirin Allah to in mutum ya bata muhimmanci idan da zai gani yana kerawa ko yana kikketawa sai ya karba ya gyara ya shirya da ita to wannan yasa tunda ilimin ba mu damu da shi ba sai aka zo aka fara cewa idan ka tafi ilimin hadisi kai nisa idan ka je ilimin alqur'ani to yaushe ka zama malami za ka iya fassarawa ka gani idan ka dawo fiqh aka ce ai fiqh masaba ce kawai idan ka zai ahlali ishbawi idiya risala asali muktasar bi kai ka tsaka da to wannan ra'ayi shikenan al'ummar mu sai matasa suka taso su kuma su boko ya kai su filin kwallo sai daga kowa zaka yi kwallon ba sai ka je ainihin katangar filin kwallo ka zauna yanzu na bane kawo ma abu da sauki a cikin ɗakin ka ga kwallo a cikin talabijin aka kawo waya da sauki ka ji kiɗa da sauki ka buɗe facebook ka shiga twitter ka yi tugo ka shiga internet ka buɗe email ɗinka ka ga me aka aiko maka me za a aika ka zauna kana chatting sai ya kwana bai karanta aya ko guda ɗaya ba ko bai isar da sakon musulunci ko guda ɗaya ba kuma an yi kokari an janye lokacinsa mai amfani wajen neman ilimin addinin musulunci ba abin da ya cutar da mu ya shigar da mu wannan banda rashin tasirin addinin musulunci kai guduba ilimin rayuwa yadda yake illa ma ƴan uwa da zaka ga matasa da suke shaye-shaye suke bangar siyasa a cikin ƴan boko ma ba masu ilimin su bane a cikin malamai ba masu ilimin a cikin musulmai ba masu ilimin addini bane rayuwa yake yi bai yi karatun boko balle su dauke shi aikin gwamnati su bashi albashi bai yi karatun addinin musulunci ba balle ya zo ya zauna ya bauta wa Allah yayi biyayya zuwa ga iyayensa ya bi umarni ya kuma guji abin da aka hana shi dan ga kwalwarsa abin da za ta bashi shine yayi rayuwar da zai ji dadi hanya mai kyau ko hanya mara kyau inna hadainahu sabila imma shakira wa imma dama hanyoyi akwai mummuniya akwai kyakkyawa kana da hannun hagu kana da hannun dama duk inda dan adam ya ce ma baya laifi baya kuskure ka ce ma ai ko kanta ai ba ga misali a cikin ka kana da hannun dama kana da hannun hagu kowa yana iya laifi kowa yana iya kuskure yana iya yin daidai to shikenan rashin ilimi sai ya je ba shabarna sai ya zama to me ya ga yara matasa yan uwansu suna yi tasirin abokantaka sai ka shan shaye shaye tasirin abokantaka ya kai shaye-shaye tasirin abokantaka ya sa shugaba mai dukiya in yana da bukata sai ya cimma bukatarsa dama da kwakwalwar mara ilimi yake aiki ku je ku tafi wani ku je ku kashe wani ku je ku sassara wani ku kona wani ku yi hayaniya ku yi zanga-zanga ku yi hauragiya ku yi kone-kone shi kuma dama bai da ilimi in ka ba shi kuɗi iya abin da ya sani yake da daraja a wajensa shi ne dukiya da kuɗi da mutunci da ilimi da addini da mai karatu da wanda ya san abin da yake yi ba shi da kima a gunsa saboda rashin tasirin ilimin addinin rayuwa wannan yasa ƴan boko suka rasa yadda za su yi da su kai su kirkiro ko wata ilimin shi dama shi kuma gawan talauci baya maye gurbin ilimi idan ka je kana koya masa walda tunda bai da ilimi in ya koya in ka bashi kayan wallan sai ya sayar baka sai ta kokarwarsa ba idan ka sa masa cewa zan baka naira 10,000 kana share kasuwar mu sau da kan titi in ka bai 10,000 yadda ya shaye shaye da shi baka sai ta kokarwarsa ba kuma in ka zo ya ce sai ka bashi kuma in ka bashi ba zai bude ba ko in baka tsara masa ba ya zage ka idan ka biya ce barka saboda baka sai ta kokarwarsa ba saboda haka babu wani kubuta alibi ya shiga kowace irin gwamnati za ta iya yi wanda ya wuce tsarin da Allah ya dan adam aka yi wannan kwakwalwar idan ba ku seta ta da ilimin addinin musulunci ba abin da zai seta ta matasa musulmai kawai idan suka fahimci musulunci ta hannun baya ba abin da za su yi musulunci ba da ta'addanci kai ne su ce ayi zanga-zanga da sunan musulunci aje a kashe mutane da sunan musulunci, a danna ba mu bai halakar da mutane da sunan musulunci, bai bai aka koyar da musulunci, ta baya aka fanke shi kokolwar ba ta da siyaci akan ingantaccen tsarin da manzon Allah ya rayuwa kai.
Na'am.
Don haka ya bayin Allah, ko dai mu dawo hayyaci, ko mu dawo wannan ilimin na gaskiya na Allah, mu zama ɗaliban ilimi mu da iyalanmu da matanmu da al'ummarmu, mu samu abin da ya kamata mu samu ga rayuwa, ko kuma mu bari mu nemi ilimin rayuwa da na sana'a, saitin kwakwalwarmu game da addini da kubuce, mu zamanto mun yi rayuwa a duniya marar daɗi. Da yawa daga cikin waɗanda suke amsa sunan musulunci da za su yi wayan duniya, Allah ya zaisare musu tara dukiya, rashin ilimin addini sai ya hana su fitar da zakka, rashin ilimin addinin musulunci ya hana su gina masallatai. Abun kunya har yanzu musulman Najeriya na iya zuwa wata ƙasa su ce a zuwa gida mana makaranta, kuma in ka ga manya-manyan gidajensu a ko'ina a duniya suna iya yi. In ka shiga wani hotel a Najeriya ya ka ɗauka ba a Najeriya kake ba, idan ka je gidan wani kai sati ka ga gidansa, ka ga abincinsa, ka ga rayuwarsa, sai ka ɗauka cewa wani mutum ne da aka yanke masa ɓangaren aljanna yake rayuwa da ita a duniya. Amma da masu akwai ɗinmu da marasa akwai ɗinmu, rashin tasirin addini ya hana mu haɗu mu gina wannan addinin mu da kanmu. Abinda muke jira, in kai ɗalibin musulunci, in kai ɗalibin addini dai ka fara koyan addinin musulunci, to sai ka watsar da ilimin waɗansu. Ka dinga ganin waɗansu kafirai, waɗansu fasikai, mujrimai, wanda jahili ne, wanda bai fahimci addini ba, wanda yana saɓa wa Allah, shikenan ya ka tattara laifuka, sai ka tattara laifuka mutane su sha ma gaba tsakaninka da ilimin naka. Kai ka kasa fahimtar abin da saƙon da Annabi ya zo da shi alhali kai ɗalibin ilimi. Idan kuma ta hannun hagu ka samu kanka, dama ba ruwanka da ilimin addini. Idan ka ga mutane suna yi wani ɓangare ne daban, da zo wani bawan Allah yake gaya mana muna zuwan nan cewa za a yi azumi, a kammala azumi, a yi sallah, amma ran sallah a yi ta tafka samu. Kuduwa da aka ce kutuba alaikum siyamu, ƙarshen ayar Allah yake la'allakum tattaquna, wai ko azumi ya ƙara muku tsoron Allah? Aka ce ba bayan kun yi azumin ku yi nafila a cikinsa, kuduwa tarawih da ake, kuduwa tahajjud, wani ba zai ƙara nafila raka'a goma a dare ɗaya ba yin ramadana. Kuduwa karatun alƙur'ani, duk yadda malamai suke zama a yi ta tafsiri, duk gidan rediyon da ka buɗe a Najeriya, inda a arewacinmu ne musulmai, duk wa'azi ake, duk garin da ka je komai ƙanƙancen gari sai ka samu wanda zai zauna yana yi wa al'umma darasi. Har wani gari wata anguwa ake aikawa a ce ku nemo mana malami ya zo ya mana sallar tarawih ko sallar asha. Ka yi karatun alƙur'ani, ka ba da sadaka, ka ciyar da mai azumi, ka yi abin da ya kamata ka yi, ana kammala azumi kuma ka sa wata riga, ka sa wani abu kamar kana gaba ma da musulunci. Saboda tsabar sha'awar arnanci ka fi son rigunan da ma arna suke sawa, ka fi son ka yi magana irin tasu, ka yi mu'amala irin tasu. Kullum idan kai ka sai rediyo da kuɗinka, ka sai batir da kuɗinka, ka sai kasar da kuɗinka, ka je ka kunna kana jin kiɗa, saboda tasirin mummunan rayuwa ta rashin ilimi a cikin al'umma. Kuma in mota ya saya mai tsada, sai ya sa mata speakers masu girma, idan ka saurare shi kiɗa yake ji, abinda zai sanyaya masa zuciya shi ne jin wage-wage. Ga yaro ya sa abu a kunnensa yana tafiya, ga ƙwaƙwalwa mai kyau, ga lafiyayyen tunani, ga baiwa da ni'imar musulunci, amma rashin ilimi ya sa ya tambaɗe. In an ce a yanke barce sai ya bar barce, in an ce a aski sai ya bar gashi, in an ce a barin gashi ga yadda za a yi sai ya yi shi wani fatso-fatso yadda arna suke yi, ya tsattsaga jikinsa, ya kikketa wandonsa, mace ta mammatse jikinta, maza su saki tuba tana jan ƙasa, kowa yana yin abin da yake so saboda tasirin rashin ilimin addinin musulunci a cikin musulmi. Idan ka tarar da mata in za su yi aure ba ruwansu da ya addini yake, in miji ya mutu ba ruwansa da takaba ya yi addini yake, in aka sausu ba ruwansa da ya yi idda ta ce, in suna gidan mijin, in mace ta tafka wata tsaye ka ga ana zagin malaman islamiya, ta ce kullum tana zuwa islamiya amma ga abin da take yi, kuma islamiyan ba awa ɗaya take watakila a cikin awa 23, awa 23 nan tana wajen babanta, da ta gama zama a wajen babanta awa 23 tana wajen mijinta. Amma idan ta tafka matsala sai a dawo kan malaman addini, saboda wai addinin ake gani ta hannun baya. Idan ka je makarantar boko, malamin addini shi za a ba hula na a ce yana lantantar da yara, a sa masa darasinsa da rana, yaro ya gaji yana jin yunwa, malami mai dukansa ga hula na a hannunsa, darasi sau ɗaya ko sau biyu a sati, shi ke nan ya abin da za a koya masa. amma da mathematics da English ba ra'ayin sassafe kwakwalwa yaro ya fi a ƙalau yana fresh domin ya fahimta ya koya da wuri saboda in our egg da milk ai in our egg da meko bai ci English ba bai ci mathematics ba to ba zai samu jami'a ba ba zai samu diploma ba da shi da babansa za su iya sai da hatsinsu su sai da kayansu su sai da bonussu a yi man registration ya je ya certificate diploma ko degree amma da shi da babansa ba su taɓa sai da haɗi an koya masa alƙur'ani ko hadisi manzon Allah wannan ba kwa ga yana tasiri a cikin al'ummarmu da ya lalata al'umma ya raba su da masallaci mai da su kan tituna ana harbuwa kuna ga ba wannan ba ne ya haifar da gidajen kallo ba rashin tasirin addini ba ne a garin musulmai ya haifar da gidajen kallo ya haifar da gidajen rawa ya haifar da swimming pool ɗakunan wanka ana fitar da tsiraici wannan wayar ba kowa ne in ka ce ya bashi taka zai baka ba wani tsiraici ne a ciki wani batsa ne a ciki wani sakonni na text da yake aikawa batsa ne idan ya shiga Facebook abin da yake so ba wa'azi ba jan hankali ba faɗakarwa ba nasiha ba a'a kwana zai yana chatting ko da matar wani ko da wata mata wanda zai yaudare ta da ƙarya har a haɗu saboda haka irin kuma a ɗauko labarin ƙarya a mai da shi gaskiya a yaɗa shi ka zama kuna taimakawa wajen yaɗa ƙarya duk dan ƙarama ka da ilimin addinin musulunci da bayan Allah mene ne ya kamata mu yi babban abin da ya kamata mu yi na farko shine kowa ya dawo hayyacinsa ya makansa hisabi shi da kansa abu na farko kada ka ɗauka iliminka ya ishe ka wannan shine abu na farko kowa ya ɗauka yana da saura idan da nan za ka tace muka ware wanda ya fi ilimi a cikinmu Allah ya saka man zalihin to muna masa nasiha shi ma yana da saura mu saura mu ƴan uwa da muke ɗaliban ilimi masu neman karatu to kada mu gaji kada mu haƙura an yi ramadana an ƙare yanzu an yi hutu kowa ya koma makaranta ya bi umarnin manzon Allah da ya ce neman ilimi wajibi ne a kansa wannan shine abin da yake wajibi a kanku idan ilimin alƙur'ani ka samu kana karanta shi to kowane harafi ana baka lada goma Abdullahi ibn Mas'ud yace ga kowane harafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana bada lada goma kuma har ya bada misali ba wai alif lam mim harfa uku ba a'a alif yace lada goma lam lada goma mim lada goma idan da zaka karanta bismillahir rahmanir rahim a cikin alqur'ani an ce tana da harfa 19 ba wanda suka kirga zaka samu lada 190 haka ne goma kawai idan aka ce za a baka dala 190 in kai bismillahir rahmanir rahim ko za a baka naira ko sefa ko dirham ko wani riyal 190 in ka karanta bismillahir rahmanir rahim daga nan zuwa gari wai sauno za ka karanta to lada ya fi naira lada ya fi dala ya fi riyal ya fi dirhami ya fi duk kudin da za mu iya ambatawa a nan amma rashin tasirin addini ya sa aikin kudi ya fi maka aikin Allah kiyaye lokaci da yake yi ya yi wani abunsa na sana'a baya kiyaye sallah haka yadda ya damu da ɗansa ya yi karatu ya duka shi in ya fada a jarrabawar boko wallahi baya damuwa in ya fada ilimin addini ilimin nan na addini sai ka ɗauke shi ne farko ka ɗora shi a tafin hannunka ba abin da kake fara kalla sai shi ko ka ɗora wa kanka rayuwa da turba mai amfani in ka yi ilimin addini kana koyar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk halittun da suke cikin sama suna roƙa ma gafara a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har tururuwa da kake cikin rami tana addu'a ga mai ilmantar da ilimi da mai ilmantar da al'umma abin da zai amfane su alheri har kifi ne yake cikin ruwa yana yi wa malamin Allah addu'a ko bayan Allah babu abin da yake sa mutum ka dauki misalin rushasshen gida da ginannen gida kamar wanda ya ilimi da wanda ba shi da shi kuma duk wanda ya dauki kansa ya sani to ya fara batar da kansa shi da kansa hanya ta farko da zaka taimaki kanka shine bayan ka nemi ilimi to kayi aiki da ilimin kuma ka ilmantar da al'umma aiki da ilimi yana da wahala kwarai da gaske Allah ta'ala yana tambaya ga waɗanda suka yi ilimi suka koyar da al'umma ba sa aiki da shi Allah yake a ta'amuruna nasa bil birri wa tawsawna anfusakum wa antum tatluna kitab Allah yake mi afala ta'qilun kuma Allah ta'ala yake ni ba ta kuluna ma la ta'qilun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace ranar alkiyama wanda ya ilmantar da mutane ilimi ya yi aiki da shi zai zo shi kayan cikinsa zai zubo a cikin jahannama ya fito waje ya zube yana kewaye wannan hancin cikin nasa manzo Allah ce kamar da jake ke kewaye turkinsa har yan muta za su zo kallo shi ba kai ne kake ummatar mu kikkiawa aiki ba yace eh ina ummatar ku kikkiawa aiki amma ba na yi ba kai ne kake hana mu mura aiki ba yace eh ina hana ku mura aiki amma ni ba na hannuwa dan haka mi za a tare har ana kallon sa kamar kai ne yau gobe ka je asibitin miso kanka yana ciwo kana layin likita sai aka haɓari hanyar kai sai ne an gode kafar wani a hannu kayin wani a hannu kaga sai ka bar ciwon kanka sai ka zo kallon jinya ta gaske ko to kamar haka ɗan wuta za su zo kallon wanda ya yi ilimin addinin musulunci ya yaɗa shi ga al'umma ya yi aiki da shi manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya ce makomarsa kenan a lahira babu wanda zai fara shan narkon ƙasa ba irin wanda ya yi ilimi kuma don alfahari da wanda ya ba da sadaka don alfahari da wanda ya yi jihadi don a ce masa jarumi